Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa Jamhuriyar Niger ne, inda zai tattauna da ƙwararren likitan kwakwalwa kan yadda tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi kan haifar da matsala a kwakwalwa. Shaye-shaye ko tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi abu ne da ya zama kamar ruwan dare a wasu ƙasashen Afrika, duk kuwa da cewa ƙasashen na iya bakin ƙoƙarinsu don kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a, musamman a tsakanin matasa. Ƙwararren likitan ƙwaƙwalwa Dr. Idris Bawa a babban asibitin jihar Agadez na Jamhuriyar Nijar ya yi bayani kan yadda ake samun masu fama da taɓin hankali sanadiyar tu'ammuli da miyagun ƙwayoyi, inda ya ce a duk sati yakan duba aƙalla mutum goma, yayin da biyar daga cikin su ke haukacewa. Ga hirar su da abokin aiki na a jihar Agadez, Hamid Mahmud.
Rashin lafiya na kwakwalwa dangance da shaye-shaye na matasa yana haddasa al'umma sosai a nan wannan jihar ta Agadez. Kuma matasa wanda abin ya shafa yana kama daga shekara 15 zuwa shekara 25 har ma 30. Waɗanda shaye-shaye ya taɓa musu hankali, yawancin su dai matasa maza sun yi yawa bisa ga mata har yanzu ban samu ba guda wanda aka kawo dalilin shaye-shaye ne hankalin da ya taɓu. Yawanci dai ya shafi matasa maza.
Kamar haka yana nufin cewa babu mata da ke irin wannan ta'ammulin da miyagun ƙwayoyi, koko kuna samun matan ne ta wani siga daban taɓuwar hankalin su ba ta shafi shaye-shaye ko ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi ba?
Yawanci dai mata waɗanda muka samu a nan suna da taɓin kwakwalwansu bai danganci ba shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, tunda in sun zo muna yi musu tambayoyi saboda mu san menene suke sha. To yawancinsu babu guda waɗanda muka samu ta ce tana shan wannan ƙwayoyin ko ƴan uwanta sun ce tana shan wannan ƙwayoyin. Kenan yawancinsu rashin lafiyar nasu ba na shaye-shaye ba ne. Me akwai waɗanda rashin lafiyar nasu na shaye-shaye na san ba an rasa ba? A nan dai har yanzu ba mu samu ba wadda dalilin wannan shaye-shayen ne hankalin ta taɓu. A wajen maza kullum muna samu, tunda a wata sai mu samu yaron da ya kai daga 5 zuwa 10 sabi waɗanda dalilin shaye-shaye ne kwakwalwarsu ta taɓu. Sabiwai ba tsohi ba wanda su da yaji suna cikin magani, tunda tsohi suna zawa ne muna ba su randevu ne wata-wata suna zawa suna amsan magani. Amma lisahinmu kullum wata muna lisahi da sabin zawa, waɗanda sabi ne ba su taɓa zawa ba suka zo ga wannan karon. Kuma muka yi bincike ya nuna cewa lalle wannan ƙwayoyin ne suka taɓa musu hankula. Muna fara ba su magani, su ma muna sivirkinsu daga sati guda sati biyu sannu-sannu. Ya danganta da samun lahiyar su. Suna samun lahiya muna ƙara randevu. Tun daga farko za mu ba su sati guda ko sati biyu, har mu kai mu ba su wata guda, wata biyu, har yanzu muna ba su wata uku. To sai dai magani kullum sai an sha sahe da dare. Magani shi ma an function da samun daman ne muke rage magani. Ana samun sauki magani yana ragiya. Har akai inda za a bari magani kadan wanda za a iya ciya ma da dare ne kadai mutum zai sha. Amma ba a tsaida magani kai tsaye. Tun da ya an tsaida magani kai tsaye rashin lafiya yana iya kuma ya dawo. Ana rage magani ne ba a tsaye da magani.
To ci hayya ce kuke samun damar kulawa da su?
Yanda muke kulawa da marasa lahiya a hannun yanzu, a halin yanzu in sun zo nan ba su da lahiya, suna cikin hali na galabaita, za mu sa su cikin magani mai gaugawa wanda za su samu hankalinsu ya dawo cikin kwana 2 zuwa 3, sannan mu sa su ƙwayoyi na waɗanda za su haɗa ne za su yi har tsawon lokaci da yawa. Mai wancan maganin na gaugawa yawanci allurai ne muke sa su wanda za mu yi tsawon kwana 3. Kakin kwanan na 3 za mu samu dan malata hankalin shi ya dawo, muna iya yi mu yi hira da shi, yana iya ya gane abin da yayi baya ma ba daidai bane ba cikin halin shi bane. A lokacin nan ne za mu sa shi wannan ƙwayoyi, sai ya tabbatar muna kuma da cewa zai shan magani sahe marece sati guda zuwa sati biyu. In yayi sauki muna iya sakin shi su tai gida, mu ba su randevu haka sati biyu su dawo. In suka dawo kuma sai mu diba mu gani ya ne yanayin jikin shi, akwai sauki ko babu sauki. In akwai sauki kuma za mu ƙara ba su wani rendezvous yana shan magani har wata guda. Yazo kuma sai mu jiba mu gani. Shan maganin da yake yi akwai sauki ko babu sauki? Ya akwai sauki zai ci gaba da shan maganin har tsawon wani lokaci. In babu sauki kuma sai mu jiba mu gani yaya ne ya kamata, menene bai tahiya daidai? Ana ba da maganin daidai ko ba a ba da maganin daidai? Tunda shan magani wanga sai waɗanda suke ta da dan mulatin sai sun kula sosai da yanda dan mulatin su yake shan magani. Sai sun tabbatar ya sha da sahi, ya sha da dare. Saboda yawanci marasa lahiya na kwakwalwa, kamar kwakwalwarsu tana ba su wani tunani kamar sun hi kowa wayo. Maganin wannan in ba ka kula ba, ba sun sha ba. Kana tsammanin sun sha wani lokaci labe shi ne suke su zubda. Saboda shi ne kenan wanda suke ta da dan mulati su ne za su kula da shan wannan magani. Saboda ba a hannun ta ma dan mulati magani a ce ya sha da kanshi. Akwai lokacin da zai kai wanda zai iya sha da kanshi. Amma daga harko-harko ba an ba shi ba magani ya sha da kanshi. Wani bi za su sha da yawa ko su kisha. Yawancinsu ma ana samun wanda ba su shan magani. Su ce kai su lahiyar su lau, dan me za a ba su magani? Tunda yawancinsu ba su gane cewa su ba su da lahiya. Su kullum su ne masu lahiya suke gani. Wani bi suna tambayan ma likita, wai dalilin me kake bani magani? Ni lahiya ta lau, ban da wata matsala kuma ana matsa min in sha magani. Kenan su ba su gane cewa ba su da lahiya. Lokacin da suka fara gane cewa ba su da lahiya kenan sauki ya fara zawa. In sauki ya fara zawa suna gane lalle cewa ba su da lahiya a can baya. Yanzu sun fara samun sauki. To in sun zo cikin wannan yanayi su da kansu ma suna iya su sha magani. Muna samun waɗanda in suka yi sauki ba sai sun taho tare da kowa ba. Da lokacin amsa magani yayi su da kansu suke zawana, mu ba su magani su koma. Inda suka tayi ba sun yarda ba magani ya kare. Da sun kai lokacin da suka gano lalle cewa ba su da lahiya, su da kansu ba su yarda magani ya kare musu. Tunda in magani ya fara kare musu, su da kansu suna jin wani efe a cikin jikinsu. Suna jin kamar rashin lahiyar nasu yana so ya taso. Sai su yo gudu su dawo, sai a ba su magani. Saboda da magani ya kare rashin lahiyar yana iya ya dawo. Saboda shine ba a tsaye da maganin.
Kamar masu taban hankali nawa ne kuke samu, ko kuma a jumlace nawa ne kuka samu hali yanzu?
Marasa lahiya na kwakwalwa a misali wanda muke kula da su wata duka muna iya samun sabo dai wanda ya fara shan magani dangance da matsala shaye-shaye, muna samun daga 5 zuwa 10 banda waɗancan saura waɗanda wata matsala rashin lahiyar nasu bai danganci ba shaye-shaye. To wanda suke zawwa kuma tsohi ne suna zawwa amsan magani, amma su banda su abin gaba ɗaya ne zan baka. Waɗanda suna zawwa amsan magani muna samun daga 150 zuwa 200 da wani abu a 300. Ya danganci da wata. Wani wata ana samun daga 150 zuwa 200. Akwai wani wata ana samun har zuwa 300. Wannan sai tut category confound duka masu matsalar kwakwalwa duka gaba ɗaya kinsu. Ba mu raraba su ba kamar mu ce waɗanda shaye-shaye ne yasa su ya kawo musu wannan matsala suke zawwa ko wani duk gaba ɗaya ne wannan ba da tsohi. Amma sabi muna iya samun daga 5 zuwa 10 waɗanda duka wata suke iya kamuwa da wannan matsala su zo nan waje amsan magani.
Baya ga matasa da kuke samu waɗanda matasa ne suka fi ta'ammali da waɗannan miyagun ƙwayoyi, shin kuna samun magidanta haka ko kuma dattijawa waɗanda suke da tabuwar hankali haka sakamakon ta'ammali da waɗansu abubuwa haka ko shaye-shaye ko dai wani abu haka na daban?
Muna samun magidanta amma dai matasa su ne suka fi yawa.
Baya ga shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ke taɓa ƙwaƙwalwar mutane, akwai wani abubuwa da suke da nasaba da tabuwar hankali?
Ban da ma rashin lahiya wanda ya danganci shaye-shayen miyagun ƙwayoyi, akwai mutane da yawa wanda zaka gani sun samu wannan rashin lahiya na taɓa ƙwaƙwalwa amma ba su shan miyagun ƙwayoyi. To irin waɗannan kuma ana samu inda duk aka yi bincike can baya wajen uwaye, sai a samu uwayen ma sun taɓa yin rashin lahiya wannan na matsalar ƙwaƙwalwa. Zaka gani duk family kin da adda waɗanda suka taɓa wannan matsala akwai hatsari su ma ɗiyansu su samu wannan matsala. Mai ba lalle bane sai sun samu wannan matsala amma akwai hatsari. Kuma me yake sa hatsarin ya ƙara girma? In ya zama kana cikin wannan family wadda akwai wajen uwayenka ko wajen kakin nanka wanda suka taɓa samun wannan matsala ta taɓuwa hankali, in ka shiga shaye-shayen wannan miyagun ƙwayoyi to kai cikin ɗan lokaci kaɗan ƙwaƙwalwarka tana iya ta taɓu. Kenan kamar ciye a risk, kamar kana cikin hatsari.
Ana iya gadon shi kenan?
A teori kamar ba a ce ba kamar gado sai in so abin da sai hereditary. Mai ya lesion akwai shi a cikin jini, ana samun shi a cikin jini. Akwai wanda za a samu cikin ɗiyansu ba mu yi, wasu ana samun cikin ɗiyansu, akwai wanda za su yi wannan matsala ta taɓuwa hankali. In an tawaye ne, in guda yana da matsala ta taɓuwa hankali, shi wancan ɗan tawayecin guda yana da chance kin a 80% da chance shi ma ya samu wannan taɓuwa hankali. Kamar dan uwa wanda yake ya fito daga aka fito daga family guda yana cikin risk kin shi ma ya samu wannan matsala. Amma ba a iya cewa ana iya gado 100%. Tunda wasu suna iya su develop wannan matsala wasu ba sun yi ba.
To wace hanya mutum zai kare kanshi daga kamuwa da wannan cutar ta taɓuwar hankali?
Hanya guda ce, kamar waɗanda su dalilin shaye-shaye ne kwakwalwar su tattabu. Hanya wadda za su rabu da wannan cuta kawai su bari wannan shaye-shayen na muyagun ƙwayoyi. Inda duk kwakwalwar su ta riga tattabu, nan duka abin da za mu yi musu magani su yi sauki su komo cikin yanayinsu. Amma in da sun komo cikin yanayinsu za mu hira da su, mu ba su shawara, mu kwatanta musu cewa wannan ƙwayoyin da suke sha ba su da kyau ga rayuwarsu, ba su da kyau ga kwakwalwarsu. Wannan ƙwayoyin wai suka ci gaba da cikinsu suna iya su taɓa musu kwakwalwa har abada, suna iya su tasu zama mahaukata har abada. Su dai masu shayin ƙwayoyi, in dai baka sha wannan ƙwayoyin ba, ba ka taɓa ba, in dai baka da antecedent cikin faminkinka, da wuya ka sami wannan matsala. Amma wancan waje ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi, tunda abu ne da ya fito daga Allah. Ban ce ba akwai wata hanya ta rigakafi.
Dokta, an kawo muku masu taɓuwar hankalin da har abada ba za su samu sauki ba?
Har abada dai ba sun warke ba. Ana samun sauki da zaran kana shan magani, za ka samu sauki, hankalinka ya koma, kana iya duka yin abubuwa cikin mutane. Amma ka zamanto kodayaushe sai ka sha magani, babu rana guda za ka ƙetare a baka sha magani ba. Kenan kana samun stability, rashin lafiya ya kwanta. Kenan saboda shine nan ba a zancen warkiya, sai dai a ce ana samun sauki.
Masu sauraro, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin abokin aiki na Hamid Mahmud da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa annan za mu dasa aya a cikin shirin. Mu huta lafiya.
Asai da ke kace duniya ana ta wani kari, ba ana rawa kuci.